الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 29 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1439 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 16 ga watan 1 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatu bahawiyya na al-shaykhul imam abu ja'far ahmad ibn muhammad ibn salama al-bahawi rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am.
Ana tambaya ta ita ce a nan ko kuma daga mara kore. Saboda a masallacin an je ana fama a daidai da su. Zai ga wasu suna wasa tsakanin sun su ne manya a masallacin. Ita suna zolin suna ana ta jajja.
Wai to duk da cewa tambayar dan uwa ba tambaya bace fadakarwa ce yake cewa so da yawa a masallaci an zo an tada ikama ana famar daidaita sahu zaka ga daga cikin yan uwa wasu suna zolayar juna ana zantuttuka wadanda suke basu dace ba ko kuma ana zantuttuka lalle wannan kuskure ne wanda yake mai girma masallaci wuri ne wanda yake na samun nutsuwa duk wasu abubuwa waɗanda suke na wargi da abubuwa waɗanda suke na shagalce-shagalcen rayuwa bai dace ba a kai su masallaci kuma musamman lokacin da aka tada ikama ya kamata musulmi ya tabbata ya san da cewa gaban wane ne yake nufin tsayawa gaban Allah subhanahu wa ta'ala ne fa za ka tsaya za ku gana da shi dan haka ku duk wata girmamawa ubangiji subhanahu wataala shi yafi cancanta ga malaika walillahi almasalul a'la yanzu kaddara cewa wani babba ne yazo za ku je ku gana da shi kafin ku isa gunda yake kowa samun nutsuwa yake dan haka baya dacewa wasanni da wasu zolaya da wasu abubuwa a dakin Allah dakin Allah wuri ne wanda aka gina shi kawai saboda sallah da ambata da karatun alqur'ani da ambatan ubangiji subhanahu wataala lalle akan samu irin wannan kuskure da yawa zaka gani daga cikin yan uwa an tada ikama ana famar daidaita sahu zaka ji ana wasu zantuttuka waɗanda suke na daba ana zolayar juna kwarai yin haka bai dace ba ya zama wajibi a dina Na'am. A shi wannan wato kada yatsa ko mu ce motsa yatsa lokacin da mutum yake tahiyya wannan har izuwa ƙarshen tahiyya kenan lokacin da mutum zai salamci shi motsa yatsa Um shi daidaita sahu yayin da yake a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka hada diddigenka da na da wato dan uwanka kuma ka hada idan sau naka da nashi ba kan karamar yatsa ba ake hadawa idan sau wato da diddige sannan kuma da kafadu sune ake daidaitawa ya zama to silli ku da juna kamar yadda ya gabata a darasin mu na sahihul bukhari haka sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana yanda suke daidaita sahu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dayan su yakan dangane diddigen sa da idan sansa zuwa na dan uwansa haka kuma kafada dan haka karkata kafa a daidaita kan yatsun tsiwon nan baya wannan kuskure ne ba shi bane daidaita sahu nan idan sau da nan diddige su suke haduwa da juna kenan ya zamanto diddigen ka da idan sau da dan uwanka sun hadu da juna kuma kafadun ku sun liku da juna in dai haka za a yi ba maganar kafa ta karkace sai in dama a karkashen take amma in dai haka za a daidaita shi kamar yadda yake ba maganar kafa ta karkace dole kowa kafa shi kenan sai tawa za ta yi ta fuskanci alƙibla na'am
amma ne fa dai
to lallai ban san wani dalili wanda ya nuna cewa ga wata rana ta musamman wadda take da fadala domin yin aski shi yin askin gaba ɗayan shi halal ne a inda aski yake zamantowa ibada sai a cikin haji ko umra gane ku lalle yana daga cikin ladabba na sallar juma'a da malamai suka ambata na cewa mutum ya tsaftace jikinsa game da duk wasu abubuwa waɗanda suke na datti kamar misali irin su gusar da gashi na hammata da gashi wanda yake na gaba da yanke farce da abin da ya kama da haka waɗannan gusar da wannan datti yana daga cikin ladabba na sallar juma'a domin ita sallar juma'a so ake mutum ya je a cikin sifa ta kamala ma'ana mutum ya tsaftace jikinsa amma don haka cewa yin aski a ranar Alhamis yana da wata fadula wannan babu wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da haka ko shi yanke farce babu wata rana keɓantacciya da aka keɓance domin yanke farce darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya wato bayani ya gabata ƙarshen gabar da malam ke faɗa wa fi du'a'il ahya'i wa sadaqatihi manfa'atu lil amwat malam ke cewa game da addu'a ta rayayyu da sadakokin da suke yi wato akwai amfani ga mamata gane ko du'a da rayayyu suke ma mamata da sadakar da suke musu to su mamatan sukan amfana da wannan sadaka kuma da wannan addu'a da ake musu wanda kamar yadda bayani ya gabata ahlus sunna wal jama'a sun yi ittifaki akan cewa su mamata sukan amfana game da ayyuka na rayayyu amma da al'amurra guda biyu ta hanyar al'amurra guda biyu abu na farko abinda shi mamacin ya sabbaba ma kansa a lokacin da yana raye abinda ya yi kokari ya sabbaba ma kansa lokacin yana raye to ko bayan mutuwarsa wato zai amfana da wannan al'amari menene mutum yake sabbaba ma kansa lokacin yana raye shine abin da ya shafi irin su sadaqatul jariya kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana a cikin hadisi ingantacce hadisin na cikin sahihu muslim riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa idza mata al-insanu in kafa amaluhu illa min salasi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan mutum Allah ya masa rasuwa kwata kwata duk abin da yake aikatawa a rayuwarsa na ibada, manzo Allah ya ce ya taka burki sai ta hanyoyi guda uku. Hanya ta farko manzo Allah ya ce sadaqatin jariyatin, wato sadaka mai gudana. Sadaka mai gudana tana da fadin gaske, na daga cikin sadaka mai gudana wato shine gina rijiya ko mu ce janyo ruwa domin shayar da jama'a. Yana daga cikin sadaka jariya dasa itaciya wadda za a ringa amfana da inuwar ko kuma a ringa amfana da yaya. Yana daga cikin sadaka jariya shine gina masallaci da gina makaranta da gina masaukin baki da yin wakafi, ma'ana mutum ya tsayar da wata dukiya, gida ne ko gona ne, tare da cewa duk abin da ake karba na haya a sarrafa shi akan wata hanya ta ɗaukaka addinin Allah. Yana daga cikin sadaka jariya shine gadar da littattafai na addini, abin da ya shafi alqur'ani da littattafai waɗanda suke na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da duk littafi dai wanda yake na addini. Kuma yana daga cikin sadaka jariya wato shine shigar da wani abu cikin masallatai kamar abin da ya shafi tabarmi da abin da ya kama da haka, wannan duka yana daga cikin sadaka jariya wanda ladan mutum na gudana har izuwa kiyama. Haka misali gyara hanya wadda jama'a za su ringa kai kawo suna wucewa, kamar misali mutum ya gyara hanya shi ma wannan yana daga cikin sadaka jariya. Shine annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace mana idan mutum Allah ya masa rasuwa kwata kwata aikinsa wanda yake aikatawa a rayuwarsa na ibada, manzo Allah ya ce ya taka burki sai ta hanyoyi guda uku. Kenan farko sadaka jariya, na biyu manzo Allah sai ya ce au ilmi yuntafa'u bihi, ko kuma ya koyar da wani ilimi, ilimin da ake amfana da shi. Shi ne muka yi bayanin cewa ko ma wani ilimi ne, indai ilimi ne wanda akwai amfani a cikin shi, ko da amfani ne na rayuwa, to wannan zai zame ma mutum sadaqatul jariya. Amma ilimin da zai shiga a farko shine ilimi na addini, saboda amfanin duniya da lahira gaba ɗayansa yana kunshe karkashin ilimi na addini. Amma duk wani ilimi wanda zaka karantar da ƴaƴan musulmi da sunan cewa su amfana da wannan ilimi, su amfanar da jama'a, indai ka kyautata niyya, to wannan ilimi zai zame maka sadaqatul jariya ko bayan mutuwarka har izuwa kiyama ladanka ba zai yanke ba. Na uku sai manzo Allah ya ce awwaladin salihin yad'u lahu, ko kuma ya bar da nagari wato yana masa addu'a, to wannan addu'a za ta ringa iske shi har izuwa kiyama. To kaga wannan abu ne wanda mutum ya sabbaba ma kanshi. Yanzu in ka dauki sadaqatul jariya, ka gina rijiya ko ka dasa itaciya ko ka gina masallaci ko ka gina makaranta da abin da ya kama da haka, kaga kai ne sababin wannan aiki na alkhairi, don haka ladan ba zai yanke ba gare ka har izuwa kiyama. Haka lokacin da ka koyar da ilimi, ilimin da ake amfani da shi, kai ka sabbaba ma kanka wannan hanya ta alkhairi har izuwa kiyama tun lokacin kana rayi. Haka lokacin da ka bar da nagari, to wannan kai ne sababin shi. Me yasa? Saboda duk inda ɗa yake, ko kuma mu ce gaba ɗayanmu sababin samuwarmu a doron ƙasa su ne uwa da uba. To uwaye in sun ba ‘ya’yansu tarbiyya, tarbiyya ta gari, tarbiyya ta musulunci, to wannan har izuwa kiyama duk abin da ‘ya’yan za su aikata aiki na alkhairi, to uwayen suna da kamashi. Kuma duk addu’ar da ‘ya’yan za su yi musu, to wannan addu’a za ta ringa iske su. Shine abu na farko malamai suka ce kenan abinda wato mutum ya sabbaba ma kansa lokacin yana rayi. Al'amari na biyu shine addu'a ta musulmi da roƙon gafara wato da suke ma 'yan uwansu mu'minai. Duk addu'ar da 'yan uwa musulmi za su ma 'yan uwansu musulmi da sunan cewa Allah ya gafarta musu, Allah ya yi musu rahama, to Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai sadar musu da wannan addu'a da aka yi. Don haka aka shar'anta mana sallah ta gawa, kamar yadda ita sallar gawa abinda ta kunsa yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala shine karanta Fatiha da abin da ya sauƙaƙa na Al-Qur'ani, sannan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sannan ta ce addu'a ga mamaci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa in za kuma ɗayan ku sallah ku tace addu'a, ku tsarkake addu'a, ku yi masa addu'a tsantsa, ku roƙa masa gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda nassi na Al-Qur'ani shi ya tabbatar mana cewa mu'minai suna amfana da addu'ar da ƴan uwansu mu'minai suke musu. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa, wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ubangiji Ta'ala ke cewa wallazina ja'u min ba'dihim, waɗanda suka zo bayan magabatan kwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Ubangiji Ta'ala yace ya kuluna suna fada rabbana ighfir lana, ya Allah ka gafarta mana, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ya Allah kai gafara ga ƴan uwanmu mu'minai, ga ƴan uwanmu waɗanda suka rigaye mu game da bada gaskiya, sune kenan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wala taj'al fi qulubina ghillan, ya Allah kar ka sanya wata keta da hasada da gunewa a cikin zukatanmu, lil ladzina amanu, ga waɗanda suka yi imani da kai, ya Allah kar ka sa mu gune matsayin da kai musu, rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Ubangijinmu lalle kai kai ne mai matukar rangwame game da bayinka, kuma kai ne mashiƙai game da mu'minai. Wannan nassi ne na Al-Qur'ani wanda yake tabbatar mana cewa mamata sukan amfana da addu'ar da rayayyu suke musu ƴan uwansu mu'minai. To haka mun zano daga cikin ayyukan da mamaci yana amfana da su bayan mutuwa, wato mamaci yana amfana da wasu ayyuka na rayayyu da suke masa. To tare da cewa wasu sun fadada sun ce duk wani aiki za a iya aikatawa da sunan cewa Allah ya sadar da ladan aikin zuwa mamata, kamar abin da ya shahi suka ce sallah ko azumi ko karatun Al-Qur'ani da duk abin da ya kama da haka akan iya ma mamaci. Tare da cewa a cikin waɗannan al'amura akwai sabani, lalle akwai wanda kuma babu sabani, kamar hajji. Hajji ana iya ma mamaci, kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sadar masa da ladan wannan hajji. Dalili akan haka, wata mata daga cikin Banu Juhaina, kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ya rawaito, ita wannan mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce ya manzon Allah, lalle mahaifiyata ta ci alwashin yin hajji. An gane ko addawal ta yi tsakaninta da Ubangijinta cewa za ta je ta yi hajji. Ta ce falam ta hujja hatta matat afa a hujju anha, ta ce ya Rasulallahi, mahaifiyattawa wannan alwashi da ta ɗaukan ma kanta ba ta cika ba, kuma Allah ya karɓi rayuwarta. Ta ce yanzu na iya zuwa in je in mata hajjin? Maza Allah ya ce kwarai, ya ce hujji anha, ya ce je kiki ma mahaifiyar taki hajji. Maza Allah sai ya ce a ra'aiti laukana ala ummiki daini, ba ni labari kaddara cewa ana bin mahaifiyarki bashi, a kunti qadiyatihi, shin za ki iya biya mata wannan bashi? Ta ce kwarai. Manzo Allah ya ce to uqullah, ku biya Allah bashinsa, fallahu ahqqu bil wafa, Ubangiji Ta'ala shi ya fi cancanta game da biyan bashi. A wata riwaya ya ce fadainullahi ahqqu bil qafa, ko kuma bil wafa, bashin Allah ya ce shi ne ya fi cancanta game da biya. Kaga wannan nassi ne a bayyane wanda ke nuna cewa mamaci ana iya masa haji, a yi masa haji ko a yi masa umra. Sai dai kamar yadda muka yi bayani a baya, ba kowa yake iya ma wani haji sai wanda ya taɓa yi, kamar yadda hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da wannan sharadi. To haka in ana bin mutum bashin azumi, to danginsa waɗanda suke na kusa za su rama masa wannan azumi. In azumi ne na addawal, to azumin za a rama, amma in azumi ne na Ramadan, to ciyarwa za a yi a madadin kowane yini za a bada muli ɗaya. Misali ana bin sa azumi goma, an yi azumi goma, ya yi azumi goma, misali ya kwanta rashin lafiya, aka bi shi azumi 20, kafin ya biya wannan azumi da ake bin shi Allah ya karɓi rayuwarsa. to anan waɗanda suke makusantan shi magadan shi su za su ciyar a madadin kowane yini za su bada mudu daya kaga in azumi 20 ake bin shi mudu nawa za su bada mudu 20 amma in azumi ne na adda wani misali shi ya ci ma kanshi alwashi tsakanin shi da ubangijinsa cewa ya Allah kana da alkawali a kaina in har wannan bukata ta wata biya ya Allah zan yi azumi 10 saboda kai wannan bukata ta biya yin wannan azumi 10 ya zama wajibi a kansa kafin yayi wannan azumi 10 Allah ya karbi rayuwarsa to anan dangin shi waɗanda suke na kusa su za su rama masa wannan azumi azumi na addawal shine ake rama ma mamaci kamar yadda hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda ya tabbatar mana haka kuma hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda amma in azumi na Ramadan ne ciyarwa ake shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata wa alaihi siyamu sama anhu waliyu to haka abin da ya shafi biyan bashi shi ma ko na kusa ko na nesa idan ya biya ma mamaci bashi to mamaci zai amfana game da biya masa bashin nan da aka yi shi ma wannan kuma nassi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda an zo masa da gawa domin ya fito yayi mata sallah manzo Allah sai ya tambaya shin mamacin nan akwai bashi a kansa aka ce kwarai nawa ne aka ce dirhami manzo Allah ya ce ya bar abin da zai biya masa bashin aka ce a manzo Allah ya ja baya ya ce kuma dan uwan ku sallah ni bazan masa ba Abu Katada Allah ya kara masa yadda ya ce ya Rasulullahi wuce in masa sallah na dau nauyin biya masa bashi a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce ya ma gawar sallah bayan wani dan lokaci manzo Allah ya hadu da Abu Katada ka biya masa bashi ya ce a aka saki haduwa ka biya masa bashin ya ce ya biya manzo Allah ya ce yanzu ya samu gunkwanci kaga wannan Abu Katada wannan mamaci dan uwa ne na musulunci amma ba shi da alaka tsakanin shi da ɗan uwan taka ta danganta dan haka abin da ya shafi biyan bashi in aka biya ma mamaci sawa'an na kusa da shi ya biya masa ko na nesa to yakan amfana da wannan bashi da aka biya masa dan haka abin da ya shafi ibada wadda wani baya iya mai ma wani to wannan ba maganar kasancewar wato wani yayi a madadin wani mamaci kamar abin da ya shafi sallah kaga kamar yanda kana raye in lokacin sallah yayi sallah ta farilla ko sallah ta nafila baka isa baka cewa ne ya tashi yayi sallah a madadinka haka nan misali azumi watan azumi ya kama ba maganar ka ce wani yayi azumin a madadinka yayi maka azumi haka misali karatun alkur'ani zaka iya sa wani ya karanta alkur'ani a matsayinka to dan haka duk waɗannan ibada ba maganar wato wani ya ma wani don haka kasancewar al-Imam Malik Allah ya ji kansa da irin da sa Imam Shafi'i da wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa duk waɗannan ibadu ladan su baya saduwa zuwa mamaci koda an masa don haka shine kamar ya wannan muka yi bayanin cewa a ƙarƙashin fadar Allah subhanahu wa ta'ala am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa Allah taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura kamar yanda al-Imam Ibn Kathir Allah ya ji kansa a cikin tafsirin sa wato yake cewa ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى yace sannan ubangiji ta'ala ya fara bayani game da abin da yayi wahayi wato a cikin littattafan da ya ba annabi Ibrahim alaihi salam da kuma annabi Musa alaihi salam fa kada ubangiji ta'ala yace Allah taziru waziratun wizra ukhra shine yace ai kullu nafsin ظلمت نفسها بكفر او شيء من الذنوب فانما عليها وزرها لا يحمله عنها احد كما قال تعالى وان تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى شيء ubangiji ta'ala yace Allah taziru wazira wizra ukhra duk wata rai mai daukan zunubi ba ta daukan zunubin wata rai na daban shine yace ai kullu nafsin zalamat nafsaha dukkan ran da ta zalunci kanta bi kufrin wato a sababin kafirce ma ubangiji subhanahu wa ta'ala aw shay'in min adh-dhunubi ko wani abu na zunubai fa inna ma alaiha wizruha kadai na kanta ita ran azzalima iya nauyin zunubinta kenan duk wanda ya zalunci kansa ta hanyar kafirce ma ubangiji subhanahu wa ta'ala ko aikata wani aiki na zunubi to shi zai dau nauyin zunubinsa a gobe kiyama la yahmiluhu anha ahad babu wani wanda zai dauke masa wannan nauyi kamar yadda ubangiji ta'ala yace wa in tad'u musqalatun yace wata rai mai nauyin zunubi koda ta nema ilahin liha cewa a rage mata wannan nauyi wani ya dauke masa zunubin ubangiji ta'ala yace la yuhmal minhu shay'un ba a dauke masa wani abu daga cikin zunubansa walau kana za qurba koda ma abucin kusaci da bai isa ba ya dauke ma mahaifinsa zunubi miji bai isa ba ya dauke ma matar shi dan uwa bai isa ba ya dauke ma dan uwan shi zunubi a ranar kiyama kowa shi zai dauki nauyin laifinsa a gobe kiyama sai yace wa allaisa lil insani illa ma sa'a ubangiji ta'ala yace babu ga mutum illa face sakamakon abin da ya aikata a rayuwarsa babu ga mutum wato face sakamakon abin da ya aikata shine yace ai kamala yuhmadu alaihi wizru ghairihi kamar yanda ba a dora ma mutum zunubin wani yace kazalika la yahsulu min al-ajri illa ma kasaba huwa li nafsi haka nan ba zai samu wani lada sai abinda wato ya aikata ma kansa kenan abinda ka zaman to kai ne sababin shi abinda ka aikata ma kanka shine zaka iske shi a gobe kiyama sai yace wa min hadhihi al-ayatil karima a karkashin wannan aya mai girma istanbaq ash-shafi'i rahimahullah muhammad ibn idris ash-shafi'i Allah ya ji kansa wato ya binciko wato wata fa'ida yace wa man ittaba'ahu da duk wanda ya bi shi kenan na malamai waɗanda suka tafi akan wannan mas'ala annal qira'a suka ce lalle karanta ma mamaci alqur'ani yake cewa annal qira'a lalle karanta alqur'ani la yasilu ihda'u thawabiha ila almauta kyautar ladan wannan karatu baya saduwa zuwa mamata micece hujja sai ce li annahu laysa min amalihim wala kasbihim domin wannan karatun alqur'ani da aka ma mamaci ba aikin sa bane kuma ba tsururin shi bane ba shi bai aikata a rayuwar shi sai yace wali hadha lam yundib ilayhi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ummatahu wala hasabum alayhi don haka yace manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam bai kwadaitar da al'ummarsa an gane ko bi kirayi al'ummarsa ba bai kwadaitar da su akan cewa su karanta ma mamata alqur'ani wala arshadahum ilayhi yace manzo Allah bai musu ba nuni zuwa haka bi nasin da wani nasi alqur'ani ko hadisi wala ima'i yace ko nuni manzo Allah bai yi ba sai yace walam yunqal zalika an ahadin min as-sahaba radiyallahu anhu al-imamu shafi'i yace kuma ba a ciro ba daga ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ma'ana al'amarin karanta ma mamaci alqur'ani daidai da ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba sai yace walau kana khairan inda a ce wani alkhairi ne la sabaquna ilayhi yace da mazan jiya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sun rigaye mu zuwa wannan fage domin duk wani alkhairi da ka sani sun fi mu kwadan shi to babu daidai da ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya karanta ma mamaci alqur'ani ko yace a karanta masa ko ya tara jama'a da suna a sauke masa alqur'ani babu sai yace wa babul qurbati yace ita hanya ta ibada yuqtasaru fihi ala nusus yace ana takaitawa akan nas duk wata ibada sai da nas alqur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala yutasarrafu fihi bi anwa'il aqisati wal ara yace ba a wani jijjuyawa a ringa kai kawo ta hanyar wani kiyasi da ra'ayi ibada ba ra'ayi bace ba wani kiyasi bane kai ta kiyasta abu akan wani sai yace fa amma du'a sai yake cewa su kuma kaga waɗanda suke cewa ana iya sauke masa alqur'ani duka kiyasi ne suka yi da wasu abubuwa sun kiyasta ne akan sauran wasu ayyuka na ibada shi kuma irin wannan al'amari babe na ibada ya wuce kiyasi ya wuce sai yace fa amma du'a yace sani dai ita addu'a was sadaqa da yi mama mace sadaqa yace fa zaka mujma'un ala wusulihima yace wannan al'amari ne wanda malamai sun hadu akan cewa wato addu'a da sadaqa ladan su yana saduwa izuwa mamaci to ita kanta sadaka kin kamar yadda bayani ya gabata akwai sabani a magana mafi rinjaye ita ma sai da yakan iya ma mahaifinsa sadaka ko mahaifiyarsa kamar yadda Sa'ad ibn Ubada ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi bana nan mahaifiyata Allah ya mata rasuwa shi ne yake cewa na san cewa inda Allah ya kaddara ta samu damar yin magana da tayi magana da tayi wasiya yace ya rasulullahi inna mata sadaka shin zata amfana da wannan sadaka za Allah yace kwarai sai yace ya rasulullahi ina tabbatar maka gona ta wannan ta al-mikhraf ko kuma gona ta mai yawan ƴaƴan itace ya rasulullahi na bayar da ita sadaka a madadin mahaifiyata to tare da cewa wannan malamai sun tabbatar da cewa wannan nasli ne wanda ya nuna sadaka ta da zuwa mahaifi ko mahaifiya Allah yakan sadar masa dan haka malamai suka takaita akan wannan wasu ko sai suka fadada kowa ma yana iya ma mamaci sadaka amma a magana mafi rinjaye sai da ku ya ma mahaifiyarsa ko ya ma mahaifinsa sai yace wa mansusu min ash-shari'i alaihima kuma al'amari ne wanda nasi ne wato shari'a ta zo da nasi akan ta kenan abin da ya shafi addu'a da sadaka سيأتي وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث يأتي سندي حديث دا الإمام مسلم يرويتو أتكين حديث سا لتابن سإنغن تتشيرك أبو هريرة الله إكرام سيدا na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum Allah ya masa rasuwa to aikin sa kwata kwata yana yankewa sai ta hanya uku farko manzon Allah yace sadaqatin jariya ce sadaka mai gudana an gane ko kamar yadda bayani ya gabata akan sai yace au ilmi yuntafa bihi ko kuma ilimi wanda ya koyar ana amfana da ilimin aw waladin salihin yad'u lahu ko kuma ya bar da nagari yana masa addu'a malan yace fa hadhihi salatatu fil haqiqa min sa'ihi wa kaddihi wa amalihi wadannan abubuwa uku a magana ta haqiqa wato suna daga cikin wato kokarin sa da jibin sa kuma aikin shi kama jaa fil hadith kamar yanda yazo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa inna atyaba ma akala ar-rajul min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi maza Allah ya ce mafi halaccin abinda mutum ya ci a rayuwarsa wato shi ne abinda mutum ya nema da jibinsa babu halak mafi halacci sama da abinda jibinka ne kai ka nema wannan shi ne ya fi komai tsarki a rayuwa game da abincin dan adam sai maza Allah ya ce wa inna waladahu min kasbihi ya ce shi da yana daga cikin wato jibin mahaifi domin duk abin da ɗa ya aikata mahaifinsa yana da kamashi na alkhairi amma duk abin da ya aikata na alkhairi in aiki na zunubi ya aikata kanshi ya aikata ma sai dai in kai mahaifin kai ne ka dura shi akan wannan hanya ta saba ma Allah me yasa ɗa ya zaman tucewa jibin mahaifi ne saboda mahaifin shine sababin samuwar shi a bankasa mahaifa su ne sababin samuwar ɗa a bankasa don haka duk abin da ɗa ya aikata na alkhairi to mahaifan shi suna da kamashi shine yace wa inna waladahu min kasbihi manzo Allah yace da yana daga cikin jibin mahaifi kaga kenan sadaka jariya ko ilimi da mutum ya koyar ko kuma dadi ya bari nagari wannan duka aikin shi ne a hakika sai yace was sadaqatu lil jariya sai yace kal waqafi wa nahwihi hiya min athari amalihi wa waqatihi wa qad qala ta'ala inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu wato sadaka jariya shine yace kamar waqafi in aka ce waqafi shine mutun ya tsaida wata dukiya wannan dukiya da sunan cewa duk abin da ake samu ta hanyar ta to za a sarrafa shi akan wata hanya ta daukaka addinin Allah kamar misali mutum ya gina gida da sunan cewa makaranta ko kuma baki su ringa sauka ko kuma da sunan cewa a sanya haya kudaden da ake karba a sarrafa su akan wata hanya ta daukaka addinin Allah to wannan shine ake kiran shi waqafi kuma ana kiran shi al-hubus kamar yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yawaita wannan ibada mutum sai ya kebance wata gonar shi sai ya ce wannan waqafi ce ya bada ta saboda Allah da abin da yake kama da haka sannan sai ya ce wal ilmu alladhi nasharahu fil nas haka ne ilimin da mutum ya yada a cikin jama'a shi ma wannan shi ya sabbaba ma kansa faqata dabihin nasu ba'adahu mutane suka ringa koyi da shi bayan sa kenan suka ringa amfana da wannan ilimi yace huwa ayban min sa'ihi wa amalihi wannan yana daga jibin sa kuma kokarin shi ne kamar yanda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce manzon Allah yake cewa man da'a ila hudan duk wanda ya kirayi jama'a zuwa tafarki na shari'a kana lahu min al-ajri misla ujuri man yattaba'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a wato yana daga yana da lada kwatancin adadin ladan duk wanda ya bi shi manzo Allah yace kuma ba tare da an tauye wani abu daga cikin ladan su idan ka nuna ma mutum hanya ta kwarai ya bi to kana da ladan shi har zuwa kiyama in mutum dubu ka shiryar da su to wannan kana da ladan mutum dubu har zuwa kiyama kuma ba anasu bane ba za a rage lada ne na musamman Ubangiji subhanahu wataala zai baka kaga wannan kenan yana nuna cewa shi ma ilimi da mutum ya karantar da shi wannan shi ya sabbaba ma kanshi a rayuwarsa dan haka dai a takeice abinda muke so mu gane wanda yake iya karanta ma mamaci alqur'ani da sunan Allah ya sadar masa lada wannan sai da shine yana iya karanta ma mahaifinsa ko ya karanta ma mahaifiyarsa ya sauke alqur'anin gaba ɗaya ko ya karanta wata sura ko ya karanta wani adadi na izhi wannan babu sabani a wajen magabata amma da sunan a dauki wasu haya a biya su su sauke ma mamaci alqur'ani wannan kwata-kwata wannan babu shi kuma ba hanyar magabatan kwarai bace hanya ce wadda aka kirkire ta ba dan komai ba domin riba ce abin da yake cikin aljihun mutane an gane ko dan haka kenan wannan ita ce magana tabbatatta ita ce magana mafi rinjaye lalle abin da ya shafi karatun alqur'ani sai dai da yana iya karanta ma mahaifinsa ko ya karanta ma mahaifiyarsa kuma ba sai ya sauke alqur'anin gaba ɗaya sura ɗaya in ya iya yana iya karantawa da sunan Allah ya sadar da ladan zuwa mahaifansa wannan kuma babu sabani a wajen magabata akan wannan me yasa saboda shi dajibin mahaifi ne duk abin da ya aikata na alkhairi da niyya ko ba niyya sai Allah ya ba mahaifan kamar shallada akan abin da ya aikata zamu tashi gaba ta gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wallahu ta'ala yastajibu ad-da'awat wa yaqdi al-hajat wa yamliku kulla shay'in wa la yamlikuhu shay'in wa la ghina 'ani llahi ta'ala tarfata 'ayn wa man istaghna 'ani llahi tarfata 'aynin faqad kafara wa sara min ahli al-hayy wallahu yaghdabu wa yarda laka ahadin min al-wara wato malam Allah ya ji kansa yake cewa wallahu ta'ala yastajibu ad-da'awat ubangiji ta'ala yana karba addu'ar masu addu'a wa yaqdi al-hajat kuma yana biyan bukatun masu bukata duk wanda ya roki ubangiji subhanahu wataala to Allah yayi alƙawarin karba masa addu'a kuma duk wanda ya roki ubangiji subhanahu wataala wata bukata to Allah yayi alƙawarin bashi shine anan yace wallahu ta'ala yastajibu ad-da'awat ubangiji ta'ala na karba addu'ar masu addu'a wannan kuma yana daga cikin khasa'isur rububiyya ubangiji ta'ala shi kadai ne yake karba addu'ar mai addu'a ba wanda yake karba ma mai addu'a addu'a in banda ubangiji subhanahu wataala kamar yanda a can cikin suratul baqara ubangiji ta'ala ke cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i idza da'an falyastajibu li wa li yu'minu bi la'allahum yarshudun Ubangiji Ta'ala yace wa idza sa'alaka ibadi in bayi na sun tambaye ka anni game da ni shin a kusa nake ko a nesa ka ce da su fa inni qaribun ni ina kusa da su domin Allah yana kusa da bayinsa kuma yafi mu kusaci da mu sama da jijiyar wuya wanda ake kiranta hablul wari wanda in ta tsinke mutum baya rayuwa to Ubangiji Ta'ala yafi ka kusa da wannan jijiyar wuya kamar yanda yake cewa walaqad khalaqana al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu sai yace wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil wari to dan haka yace fa inni qaribun yace ni ina kusa da bayina ina kusa da su ina jin me suke fada kuma ina sanar da duk halin da suke ciki kuma ina da iko akan su shine yace fa inni qaribun sai yace ujibu da'awata da'i ni nake karba addu'ar mai addu'a idza da'ani idan ya roke ni kaga ash-shahid alami Allah yace ujibu da'awata da'i ni nake karba addu'ar mai addu'a yace idza da'ani idan ya roke ni don haka fal yastajibu li bayi na su nemi karbawa ta wali yu'minu bi su gaskata da ni la'allahum yarshudun dan su shiryu zuwa duk abin da suke so a rayuwarsu ta duniya da makomarsu lahira haka a can cikin suratul naml ubangiji ta'ala yake cewa amman yujibul muqarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard ailahum allah qalilan ma tadhakkaru ubangiji ta'ala yace amman yujibul muqarra idza da'ahu tambaye su wai wane ne yake karba ma mai tsananin bukata addu'ar sa idan yayi addu'a tambaye su wane ne yake karba addu'ar mai addu'a mai tsananin bukata idan yayi addu'a wane ne yake karba masa wa yaj'alukum khulafa'a al-ard wane ne yake maida ku khalifofi a ban kasa wasu sun wuce kun mai gurbi sai yace a ilahum ma allah shin yanzu akwai wani abun bauta na daban tare da ubangijin da ke karba addu'ar mai addu'a sai yace qalilan ma tadhakkarun kadan ne abin da kuke wazutuwa haka can ubangiji ta'ala na fada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roke ni na karba muku sai yace innal ladhina yastakbiruna an ibadati lalle wadanda suke girman kai game da roko na sai yadkhuluna jahannama dakhiri ubangiji ta'ala yace in kiyama ta yi da sanin za su shiga wutar jahannama halin suna kaskantattu kaga wannan alƙawari ne Allah ya mana caye mu roke shi zai karba mana wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roke ni na karba muku to dan haka duk wanda zaka roka koma bayan Allah subhanahu wataala yayi kadan ya karba maka addu'a kuma dan haka babu mafi bacewa a duran kasa sama da mai kiran wannan Allah subhanahu wataala kamar yanda can ubangiji ta'ala yake cewa wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin ubangiji ta'ala yace wa man adallu babu mafi bacewa mimman yad'u min dunillahi sama da wanda yake kiran wani ba Allah ba wanda yake roƙon wani ba Allah ba man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wanda ba zai karba masa addu'a shi har izuwa kiyama sai yace wa hum an du'a'ihim ghafilun su waɗanda ake roƙo koma bayan Allah subhanahu wata'ala marauƙana ne game da masu roƙon su ka shekara kana yawa ne bai san ba ma me kake faɗa sai yace kuma wa idza hushira an-nasu in aka tada mutane aka tara su a ranar kiyama kanu lahum a'da su waɗanda aka roƙa za su zamanto makiya abokan gaba ga waɗanda suka roƙe su wa kanu bi ibadatihim kafir kuma sun kasance masu kafir cewa bi ibadatihim game da addu'ar da suka yi kaga addu'a ce anan ubangiji ta'ala ya ambace ta da sunan ibada wa kanu bi ibadatihim kafirin dan haka yace innal ladhina yastakbiruna an ibadati ay an du'a'i kenan wa kanu bi ibadatihim ay bi du'a'ihim kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa addu'a'u huwa al ibada shine yace wa kanu bi ibadatihim kafirin sun kasance masu kafircewa game da addu'ar da suka musu basu yadda da ita ba dan haka can ubangiji ta'ala na fada a can cikin suratul fatir والذين تدعون من دونه ما يم والذين يدعون من والذين تدعون من دونه ما يملكون من قدمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وبنجي تعالى يتي والذين تدعون من دونه waɗanda kuke kira min dunihi kuma bayan Allah ma yamlikuna min qidimiyya ubangiji ta'ala yace daidai da fatar dan dabino basu mallaka ba idan aka ce qidimiyyar wato idan aka ce qidimiyyar shine fatar dan dabino ma'ana in ka bare dabino ai akwai wata farar fata da take nade shi to shine ake kira da qidimiyyar kuma shine ake kira da fatil kamar yadda ce yace wala yuzlamuna fatila amma wannan ɗan tsakkwata wanda take bayan dan dabino ita ce ake kiranta naqir kamar yadda yace wala yuzlamuna naqira shine yace ma yamlikuna min qidimir daidai da fatar dan dabino basu mallaka ba duk wani wanda ake roko ake kira kuma bayan Allah subhanahu wataala to wai ba ma dabinan kansa ba ma dan dabinan ba fa fatar da ta nade dan dabinan ba ba wanda ya mallaka yace in tad'uhum la yasma'u du'a'akum in ma kun roke su kun kiraye su ubangiji ta'ala yace la yasma'u du'a'akum ba sa jin kiran da kuke musu ka shekara kana kiran wani Allah bai san ba me kake fada sai yace walau sami'u ubangiji ta'ala yace kaddara cewa za su ji roƙon da kuka musu mastajabu lakum ubangiji ta'ala yace sun yi kadan su karba mu ka kaddara cewa shi wanda ka roƙa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ji roƙon da kai masa to yayi kadan ya karba maka addu'ar ya biya maka buƙatar ka sai ya ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum a ranar kiyama wato za su kafirci za su butulce game da shirkar da kuka musu domin roƙon wani Allah subhanahu wa ta'ala shirka ne kiran sunan wani Allah shirka ne sai yace wala yunabbi'uka mislu khabir ba wanda zai baka labari wato kwatancin ƙwararre masani shine ubangiji subhanahu wataala to kaga anan da yawa daga cikin ƴan uwa wallahi tallahi waɗanda suke sarrafa wannan ibada izuwa gunin Allah subhanahu wataala ana kiran sunayen wasu shaydanu wanda an rikida su ana cewa wai rauhannai ne menene ana kiran wani Allah subhanahu wataala shi ko kiran sunan wani Allah subhanahu wataala da sunan addu'a wannan kafirci ne domin cayi walau sami ku mastajabu lahu ko da sun je ce ba za su karba muku kuma a ranar kiyama za su kafirci bi shirkiku kamar da shirkar da kuka musu to dan haka ita addu'a ibada ce kuma ba a roƙon kowa in banda Allah subhanahu wataala kuma shi yayi alƙawarin a roke shi ya karba kuma shi yayi alƙawarin duk wani mai bukata ya roke shi bukatar kuma shi zai biya masa wannan bukata dan haka kuma tsakanin Allah da bawa babu shamaki duk abin da ya same ka na bukata ka daga hannunka ka roki ubangiji subhanahu wataala ka kai kukanka tare da cewa a wannan babi akwai waɗanda suka kauce ma tafarki na gaskiya suka tafi akan cewa wai addu'a ba ta da amfani daga cikin su akwai sufaye waɗanda suke waike bantattu daga cikin sufaye waɗanda suka tafi akan cewa wai yin addu'a ai bashi da wani fa'ida kuma suna ganin cewa wai yin addu'a ma ka zamanto kana addu'a wannan yayi illa ga tauhidinka menene hujjawa suka ce wai duk abin da Allah ya hukunta zaka samu to kai addu'a ko baka yi addu'a ba samu zaka duk abin da Allah ya hukunta ba zaka samu ba ko kai addu'a ko baka yi addu'a ba yanda za a yi ka samu suka ce kawai batta da wata fa'ida shine suke zawa da wani asar na cewa wai lokacin da Jibrilu alaihi wannan annabi Ibrahim alaihi salam jama'arsa sun dora shi akan majaujawa sun cilla shi zuwa wannan rami da suka hura wuta wai kafin ya kai Jibrilu alaihi salam a cikin sararin sama sai ya tarye shi sai yake cewa kana da wata bukata a taimaka maka wato wai sai shi annabi Ibrahim alaihi salam yake cewa wato man ilmuhu bihali yughnini an su'ali wai ubangijin da yake da sanin halin da nake ciki ai ya wadace ni ba sai na roke shi ba kaje fa wai annabi ibrahim alaihi salam yace wai Allah da yake da sani game da halin shi ai ya wadace shi ba sai ya roke shi ba wannan hadisin ƙarya ne an kirkira shi wani shedani ya kirkira shi domin ya rubuce babu na addu'a hadisi ne wanda yake mauhu kirkira shi akai annabi ibrahim alaihi salam bai san wato annabi ibrahim alaihi salam addu'a nawa yayi a cikin alqur'ani wanda Allah ya hakaito mana sun wuce alisafa wai wanda sanin halina yake gunsa wai ya wadace ni wai ba sai na roke shi ba ga annabi musa alaihi salam lokacin da ya gudo daga birnin madiyana wannan daga can birnin masar lokacin da ake neman shi za a kashe shi lokacin da ya zo madiyana a lokacin da yaje karkashin wata itaciya bayan ya janyo ruwa ya ba dabbobin waɗannan ƴan mata sai yake cewa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yake cewa ya ubangiji na yace ga abinda ka saukar mun wato na arziki yace ya Allah ni mabukaci ne ya Allah ka taimaka mu kaga Allah ya san da halin da bawon shi annabi Musa yake ciki amma meye annabi Musa sai da ya kai kukan shi zuwa ga ubangiji yace rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir yace ya Allah ni mabukaci ne ga abinda ka saukar mun alkhairi ina da bukatar abinci a lokacin da yunwa ta cin masa to dan haka daga cikin wannan kinsu ne suka tafi su wasu waye khawas ne daga cikin sufaye wai sun tafi akan cewa yin addu'a wai yana suka game da tauhidin mutum wai haka kawai ita addu'a ba ta da amfani wai abinda Allah ya hukunta zaka samu kai addu'a ko baka yi addu'a ba samu zaka yi abinda Allah ya kaddara ba zaka samu ba kai addu'a ko baka yi addu'a ba yanda za a yi ka samu abu to dan haka wannan kuskure ne wanda yake mai girma ita addu'a aqidar ahlus sunna wal jamaa ubangiji ta'ala shi yake karba addu'ar mai addu'a addu'a tana da amfani dan haka wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yake ce mana man lam yas'alillaha yaghdab alaihi wanda baya roƙon Allah subhanahu wata'ala to Allah fushi yake masa duk wanda baya addu'a ubangiji subhanahu wata'ala fushi yake masa ubangiji ta'ala ya fi son bayi waɗanda za su nace su yi ta roƙonsa kai ka nace wannan shine abin da ubangiji subhanahu wata'ala yake so kuma a lokacin da kake addu'a kaga shiru to kar kai gaggawa abin da ya kamata ka nace domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana karba addu'ar ɗayan kuma su karbe gaggawa ba menene gaggawa manzon Allah yace mutum yayi addu'a ya ringa cewa nayi addu'a har yanzu shiru to in kai haka to ka bata addu'arka dan haka yana daga cikin abin da yake tabbatar mana cewa addu'a abu ce wanda Allah ya shar'anta mana hadisi na cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzilu rabbuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya ubangijin mu mai girma da daukaka a kowane dare yakan sauko zuwa samar duniya shi kuma da lokacin shine kashi 1 daga cikin ukkun dare kenan na karshe kashi daya daga cikin ukkun dare na karshe idan ya rage ubangiji subhanahu wata'ala yakan sauko zuwa wato samar duniya kenan idan ka kasa sa'o'i daga fadawar rana zuwa ketowa alfajir sai ka kasa kashi 3 sai ka fitar da kashi 2 to wannan kashi 1 na karshe a wannan lokaci ne ubangiji subhanahu wata'ala yake saukowa zuwa samar duniya sauka wadda ta dace da girman sa idan ya sauko sai ya ringa cewa man yad'uni fa astajiba lahu wa zai roke ni na karba masa addu'ar sa man yas'aluni fa uhdiya wa zai roke ni wani abu na dauka na bashi man yastaghfiruni fa aghfir la wa zai roke ni gafara na gafarta masa manzo Allah yace ubangiji ta'ala ba zai gushe ba yana fadar haka har sai alfajir ya keto a kowane dare dan haka ita kuma addu'a in kai ɗaya ne daga cikin al'amura guda uku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cewa ma min rajulin yad'u Allah bi da'wa laysa fiha ismun wala qati'atu rahim illa a'taahu Allah biha ihda thalath khisal manzo Allah ya ce babu mutumin da zai roki Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi addu'a addu'ar da babu daukan zunubi a cikin ta kuma babu yanke zumunta. Manzo Allah ya ce face sai Allah ya bashi ɗaya daga cikin abubuwa uku, in ma an yi ajjila da huda a watan ko kuma Allah ya gaggauta masa addu'arsa abinda ya roka Allah ya bashi, aw yadakhira lahu min alkhairi mithlaha, ko kuma Allah ya tanada masa wani alkhairi kwatancin addu'ar da yi Ubangiji ta'ala ya masa katibu a makomashi lahira, aw yastarifu anhu min alsharri mithlaha, ko kuma Allah ya juyar masa da wani bala'i gwargwadon wannan addu'a dai. Kenan ita addu'a ba ta faduwa banza matukar mutum ya cika sharuɗanta, in ma abinda ka roka Allah ya baka ko kuma Allah ya maka katihun wannan addu'a da kai a makomarka lahira, ko kuma wata mugunta wani bala'i da wani sharri da yake nihin samun ka, Ubangiji ta'ala ya juyar maka da shi a sababin wannan addu'a da kai. Don haka sai sahabbai suka ce ya manzon Allah, idan nuksir, qala Allahu akbar, suka ce ya rasulullahi tunda haka ne aiko yanzu zamu zage game da addu'a. Manzon Allah ya ce to Allah ku yafi ku yawaitawa. Da suka ji manzon Allah ya faɗa ya tabbatar musu cewa addu'a ba ta faduwa banza, in ma a baka abinda ka roka ko kuma a tanada maka wannan addu'a da kai a makomarka lahira, ko kuma a juyar maka da wani bala'i da wata musiba da yake nihin samun ka. To dan haka a takeice shine anan malam yace, wato shine yace wallahu ta'ala yastajibu da'awat, Ubangiji ta'ala shike karba addu'ar masu addu'a, sai yace wa yaqdi alhajat, kuma shi yake biyan bukatar masu bukata. Don haka wani malami daga cikin magabata yake cewa Ubangiji ta'ala ya kwadaitar da bayinsa zuwa yin addu'a saboda wasu ma'anoni guda shida. Ma'ana ta farko, yin addu'a yana tabbatar da samuwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin man laysa bi mawjudin la yud'a, duk wanda yake ba samu mai wato ya za a yi a roke shi. Kenan duk wanda yake addu'a ya tabbatar da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala samamme ne, akwai Ubangijin da ya halicce shi. Sannan ma'ana ta biyu, duk wanda yake addu'a yake roƙon Allah to ya tabbatar da cewa Ubangiji ta'ala mawadaci ne, komai a hannunsa yake. Shine malam yace fa innal faqira la yud'a, domin talaka ai ba a roƙon shi, in ka ji ana roƙo sai wanda yake akwai. To kaga duk wanda yake addu'a yana tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wadata cewa Ubangiji ta'ala mawadaci ne. Ma'ana ta uku shine as-sam'u ji, domin kurma ai ba a kiran shi, duk wanda yake addu'a ya tabbatar da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai ji ne. Sannan sifa ta hudu shine al-karam, karamci, baiwa kenan, duk wanda yake roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa Allah karimi ne, baya kosawa game da wato ba bayin shi abinda suka roka. Sai yace fa innal bakhila la yud'a, domin ai maruwacin shi ba a roƙonsa. Sannan ma'ana ta biyar sai yace ar-rahma, jin kai, duk wanda yake addu'a ya tabbatar da cewa Ubangiji ta'ala bai jin kai. Fa innal qasiya la yud'a, domin wanda yake da kekasassar zuciya to shi wannan ba a roƙon shi. Sannan ma'ana ta shida shine al-qudra, wato iko akan kowa da komai. Fa inna al-ajiza la yud'a, domin gashiyayye ba a roƙon shi, duk wanda yake kasashe wanda ba zai iya ba to roƙon me za ka yi masa. Kenan duk wanda yake roƙon Allah yake addu'a to ya tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan ma'ana guda shida. Farko kenan ya tabbatar da samuwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abu na biyu ya tabbatar da cewa Ubangiji ta'ala mawadaci ne. Abu na uku ya tabbatar da cewa Ubangiji ta'ala mai ji ne. Abu na hudu ya tabbatar da cewa Ubangiji ta'ala mai karamci ne. Abu na biyar ya tabbatar da cewa Ubangiji ta'ala mai rahama ne. Abu na shida ya tabbatar da cewa Ubangiji ta'ala wato mai iko ne akan kowa da komai. Sai malam yake cewa wa yamliku kulla shay'in, yace Ubangiji ta'ala shike da mallakar dukkan komai, komai da ka sani gaba daya wato mallakar shi ne. Kaga ko wanda yake da kowa da komai shine ya dace a roka. Sai yace wala yamlikuhu shay'un, wani abu baya mallakar Ubangiji subhanahu wataala, shike da mallakar dukkan komai amma wani abu baya mallakar Ubangiji subhanahu wataala. sai ya ce wala gina anillahi ta'ala qarfata aini, malam ya ce bawa bashi da wadatuwa dide da kyautawar ido game da Allah subhanahu wa ta'ala, dide da kyautawar ido ba yanda za a yi bawa ya wadatu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk wanda Allah ya kyale shi ya iya da kanshi dide da kyautawar ido, to ba zai kai labari ba. Don haka na daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiith la takilni ila nafsi tarfata ayni, yake cewa ya hayyu ya qayyum sai ya ce bi rahmatika astaghiith, ya Allah da jin kanka nake neman agaji, la takilni ila nafsi tarfata ayni, kada ka dogarar da ni zuwa kaina daidai da kyautawar ido. To shine anan malam yace wala gina anillahi ta'ala qarfata ayni, ba yanda za a yi bawa ya wadatu game ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala daidai da kyautawar ido. To tunda ba za mu iya wadatuwa daidai da kyautawar ido game da abin da yake gun Allah subhanahu wa ta'ala, kina yin addu'a akan mu ya zama wajibi. Mu nemi taimako da agaji na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Malam sai yace wa man istaghna anillahi qarfata ayni, duk wanda ya wadatu game ga Allah dide da kyautawar ido, malam yace faqad kafara, tabbas ya kafirta. Duk wanda ya nuna shi ya wadatu baya buƙatar komai a gun Allah dide da kyautawar ido, malam yace faqad kafara, wannan ya kafirta. Wa sara min ahli al-hayy, ya zamanto daga cikin ma'abuta tabewa da halaka. Lafazin al-hayy shine wato al-halaq. Kenan bayan malam ya nuna mana Allah shi yake karbar addu'a, shi yake biyan buƙatar masu buƙata, sai ya nuna mana cewa Allah shi yake da mallakar kowa da komai, komai a hannun shi. Sannan wala yamliku shay'un, babu wani abu da ke mallakar Ubangiji subhanahu wataala. Kuma malam ya nuna mana cewa wala gina anillahi ta'ala qarfata ayni, ba yanda za a yi bawa ya wadatu ga Ubangiji game ga Ubangijinsa dide da kyautawar ido. Duk wanda ya wadatu ga Allah dide da kyautawar ido, ya wadatu ga barin abin da ke hannun Allah dide da kyautawar ido, malam yace faqad kafara, tabbas ya kafirta. Wa sara min ahli al-hayni, ya zamanto daga cikin ma'abuta tabewa da halaka. Sai yace wallahu yaqbabu, Ubangiji ta'ala na fushi, fushi wanda ya dace da girman sa. Wa yarda, kuma yana yarda, yadda wanda ta dace da girman sa. La ka ahadin min al-wara, malam yace amma fa ba kaman dai daga cikin bayinsa ba. Fushin Allah subhanahu wata'ala ya sha bamban da fushin mu, yarda ta Ubangiji subhanahu wata'ala ta sha bamban da yardar mu. Lalle yana fushi kamar yadda ya tabbatar ma kansa wannan sifa a cikin Al-Qur'ani, haka manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar masa a cikin hadisai ingantattu. Daga cikin Al-Qur'ani ayoyin da suke tabbatar ma Ubangiji ta'ala wannan sifa, wato fadarsa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, al-maghdubu alaihim, kamar yadda manzon Allah ya fassara mana su ne Yahudawa. Allah ya musu fushi, kaga anan waye musu fushi? Shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka can cikin suratul Ma'ida Ubangiji ta'ala na faɗa qul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatan indallah, sai yace malla anahullahu wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qirada wal khanazira wa abada at-taghut ulaika sharrun makanan wa aballu an sawa'i sabil, yace shin ko kuna so na baku labari ga waɗanda suka fi kaskanci, wato game da wannan abin da kuke ambato? Sai yace malla anahullahu, yace wanda Allah ya tsine masa albarka. Wa ghadiba alayhi, kuma Allah ya masa fushi. Wa ja'ala minhum al-qirada wal khanazira, daga cikin su Allah ya la'anci wasu ya maida su burrai da aladu. Wa abada at-taghuta, kuma da wanda ya bauta ma shaydani, wannan shine yafi kowa kaskanci a gun Ubangiji. Su wane ne Allah ya tsine musu albarka ya musu fushi? Sune Yahudawa. Kamar yadda a can cikin suratul A'raf yake cewa innal ladhina takhazul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati ad-dunya wa kadhalika najzil muftari, lalle waɗanda wato suka maida maraki a matsayin cewa Allah su ne suke bauta masa sune mutanen Annabi Musa bayan ya tafi zuwa Miqat. Ubangiji ta'ala yace sayanaluhum ghadabun min rabbihim, wa zillatun fil hayatid dunya, da sannu fushi na Ubangiji subhanahu wata'ala zai same su da kaskanci tun a rayuwar su ta duniya. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa wa man yahlul alaihi ghadabi faqad hawa, duk wanda fushi na ya sauka a kansa to tabbas ya sirmiya a cikin wutar jahannama. Haka kuma can yake cewa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban 'azima. Ash-shahid wa ghadiba Allahu alaihi, Allah ya masa fushi. Dan haka waɗannan ayoyi suna tabbatar ma Ubangiji ta'ala sifa ta fushi, fushi wanda ya dace da girman sa. Haka kuma a cikin hadisi shafa'a, lokacin da aka je wajen Annabi Adam alaihi salam aka nemi cewa ya shiga gaba ya nema ma jama'a ceto a gun Ubangiji subhanahu wata'ala a yanke hukunci kowa ya san makomar sa. Annabi Adam yakan ce ma jama'a, lalle Ubangiji na a yau yayi fushi, fushin da bai taba yi irin shi kafin haka, kuma ba zai yi wani fushi wanda ya kai shi bayan haka. Annabi Adam ya ce ni ma ta kaina nake. Haka Annabi Ibrahim shi ma zai nuna cewa Ubangiji ta'ala yayi fushi a yau, fushin da bai taba yi irin sa ba. Haka Annabi Musa alaihi salam da sauransu. Dan haka shine anan malam yace wallahu yabqa, Ubangiji ta'ala yana fushi, fushi wanda ya dace da girman sa. An gane kuma ba maganar kai tawili kace wai fushin Allah nihin uquba yake ne, kamar inda suke awwala wannan sifa. Wayar da in an ce Allah yana yarda sai su ce a abin da yake nihi wai nihin alkhairi game da bayin sa. Dan haka wannan sifofi ne sai ka tabbatar ma Ubangiji kamar yanda ya tabbatar ma kansa. Kuma irin yanda ka tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala sauran sifofi, dole ka tabbatar masa waɗannan sifofi. Ai ka tabbatar ma Allah sifar cewa yana ji, yana gani, kuma masani, kuma yana da iko. To tunda ka tabbatar da cewa Ubangiji ta'ala yana ji, yana gani, to me zai hana kuma ka tabbatar masa waɗannan sifofi? Ka tabbata cewa jin Allah ya sha bamban da naka, ka tabbata cewa ganin Allah ya sha bamban da naka. To haka ka tabbatar da cewa fushin Allah ya saba da naka, yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta saba da ta, kamar yadda yace laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Mun yi imani yana fushi, mun yi imani yana yarda, amma shi kadai ya san yanda fushin sa yake, kuma shi kadai ya san yanda yardar shi take. Don haka al-Imam Malik Allah ya ji kansa lokacin da aka masa tambaya game da daukakar Allah akan al-arshi, sai yake cewa al-istiwa'u ma'lum, sai ya ce wal kayf majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'a. Yace daukakar Allah akan al'arshin sai ya ce abu ne sananne, domin shi ya faɗa a cikin Al-Qur'ani. Sai ya ce wal kayf majhul, yanda Allah ya daukaka akan al'arshin yace wannan abu ne wanda ba a san shi ba, shi kadai ya san yanda ya daukaka akan al'arshin sa. Sai ya ce wal imanu bihi wajib, yin imani da daukakar Allah akan al'arshi abu ne wanda yake wajibi, domin in baka yadda ba to ka karanta Al-Qur'ani. Sai ya ce was-su'alu anhu bid'a, tambaya game da kayfiyar yanda Allah ya daukaka akan al'arshin, sai ya ce wannan bid'a ne, domin haka manzon Allah ya faɗa ma sahabbai ba wanda ya tambaye shi yace masa yaya Allah ya daukaka akan al'arshi. Kenan ka zo kai tambaya ka ce yaya Allah ya daukaka akan al'arshi, wannan bid'a ne. To dan haka kenan Allah yana fushi, sai mu ce fushi wanda ya dace da girman sa. Tambayar cewa yaya fushin Allah yake, wannan kuma bid'a ce. In kai tawili ka bashi wata ma'ana ta daban, kuma wannan ka ruguza wannan sifa ta Ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda ya tabbatar ma kansa. To shine yace wallahu yaqbal, Ubangiji ta'ala na fushi wa yarda, kuma yana yarda, la ka ahadin min alwara, amma ba kamar yanda ɗaya daga cikin bayi yake fushi ko kuma yake yarda. Ayoyin da suke tabbatar ma Ubangiji ta'ala wannan sifa ta biyu, sifa ta yarda, sun wuce a lissafa. Na daga cikin su Ubangiji ta'ala yake faɗa, la qad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara. La qad radiyallahu 'anil mu'minina, tabbas Allah ya yarda da bayin sa mu'minai yayin da suke mubayi'a da kai karkashin itaciya. Kuma haka Ubangiji ta'ala yana faɗa, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari والذين تبعوهم بإحسان سيجي رضي الله عنهم ورضوان. الله يا يدد سوسوما كما سن يدد ساكمك اللادا دا أبنجي سبحانه وتعالى يمسو. كما هكا أران الكيامة كما ريند مزاء الله صلى الله عليه وسلم يكي فدا حديثي ناتشين صحيحين رواية أبو سعيد القدري الله يقارى مسا يدد دا مزاء الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah yake cewa inna Allah ta'ala yaqulu li ahli al-janna, a ranar kiyama bayan ƴan aljanna sun shiga aljanna, Ubangiji ta'ala zai faɗa ga ƴan aljanna yace ya ahli al-janna, ya ku ƴan aljanna, fa yaquluna labbaika rabbana wa sa'adaika, sai su ce ya Ubangiji mu mun amsa maka, mun koma amsa maka, wal khairu fi yadayka, ya Ubangiji mu alkhairi gaba ɗaya a hannunka yake. Fa yaqulu Ubangiji ta'ala sai ya ce hal raditum, shin wai kun gamsu da ni'imar da na yi muku, kun gamsu da wannan aljanna da na shigar da ku? Fa yaquluna wa ma lana la narda ya rab, sai su ce ya Ubangiji mu me zai sa ba za mu gamsu ba, me zai sa ba za mu yadda ba da wannan kyauta da ka mana? Wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqin, alhali ka mana kyautar abinda baka ba wani daga cikin halittarka ba. Haka ɗan aljanna za su ba Ubangiji ta'ala wannan amsa, cewa ka mana kyauta, kyautar da baka taɓa ma daidai da mutum ɗaya daga cikin halittunka. Saboda shi haka ne ɗabi'a ta mutum, in aka ba shi abu to zai ga cewa duk duniya babu wanda aka ba irin abin da yake da shi. Fa yaqulu, sai Ubangiji ta'ala sai ya ce ala uudi kuma afdala min zalik, yanzu ba zan ba ku ba abin da ya fi wannan kyautar da na muku? Fa yaquluna ya rab, sai su ce ya Ubangijinmu, wa ayyu shay'in afdalu min zalik, menene zaka ba mu abin da ya wuce wannan? Fa yaqulu, sai ya ce uhillu alaykum ridwani, Ubangiji ta'ala ya ce zan saukar muku da yaddata, ma'ana zan cancanta muku yaddata, fala askhadu alaykum ba'dahu abada, kuma har abada ba zan yi fushi da ku ba. Kaga samun yarda Allah subhanahu wataala, kuma wannan shine karshe, shine yabi komai a rayuwar bawa. Shine Allah ya ce to zan cancanta muku yaddata, kuma bayan haka ba zan yi fushi da ku har abada. Kaga anan Ubangiji ta'ala yana tabbatar ma kansa wannan sifa na cewa zan cancanta muku yaddata, kuma ba zan yi fushi da ku har abada. Duk haka wannan yana nuna mana cewa wannan sifa ce wadda Ubangiji ta'ala ya tabbatar ma kansa, kuma manzonki sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa wato da wannan sifa, shine yace wallahu yaqdabu, Ubangiji ta'ala na fushi, fushi wanda ya dace da girman sa, wa yarda, yana yadda, yarda wanda ta dace da girman sa, la ka ahadin min alwara, amma fa ba kamar fushin ɗaya daga cikin halittu, ko kuma yadda ta ɗaya daga cikin halittu, shi kadai ya san yanda fushin sa yake, kuma shi kadai ya san yanda yaddar shi take. Nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.